إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Litini ne ko? Litini 24 ga watan Rajab, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442, daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2021 daidai. Wannan shine zama na uku darasi na 7 kenan. Sai dai wannan kara a masallacin Darul Abrar Tara Road Badarawa Kaduna. Insha Allah cikin littafin Umdatul Mar'a mun yi darussa guda 6, mun yi daga hadisi na 1 zuwa hadisi na 55 a wancan lokacin. Don haka babu wani bukatan dogon gabatarwa tunda an riga an yi tun a darasin farko ko? Za mu tashi hadisi na 55 wanda malam ya maka take da husn na 56 haka. Sai a kuri tsufa ya fara kama ni. Hadisi na 56 taken da malam ya maka hadisin shine husnul ta'amuli ma'al masa'ibi yub'idki an af'alil jahiliya. Wannan yana da matukar muhimmanci. Husnul ta'amul, kyakkyawar mu'amalar da zaki yi ma'al masa'ibi, tare da musibu, jarabawa na yau da gobe da Allah yake daura ma mutum, idan kika mu'amalance su mu'amala mai kyau, irin wannan mu'amalan yub'iduki, zai nisanta ki an af'alil jahiliya, gabarin dabi'u da ayyuka na jahiliya. An fahimci taken? Kyakkyawan mu'amalanki da musibu da jarabawa, wannan zai nisanta ki ga ayyuka irin na jahiliya. Allah ka nisanta mu da ayyukan jahiliya. Kuma ne ce an Abdullahi radiyallahu anhu, an karbo daga Abdullahi. Allah ya kara yadda a gare shi, kala ya ce, kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, laisa minna, ba shi tare da mu, wane, mallaka mal hudud, mutumin da sakamakon wata musiba da ta same shi ya rinka marun kumatunsa ko kuncinsa. Duk wanda ya rinka marun kuncinsa wato kumatunsa, wa shaqqal juyub, kuma ya yaga aljihunsa ko tufafinsa saboda mutuwa da aka yi masa, wada'a, kuma ya yi kira bid'atul jahiliya, irin kira na jahiliya, na bani na lalace, na shiga uku ni ina zan sa kaina, wane ya rasu, wance ta rasu, wayyo ni Allah na, wayyo kaza, irin waɗannan ifacen da ake yayin da aka yi mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna, duk wanda irin wannan ba shi tare da mu. An fahimci muna na ayyukan guda uku ko? Sai kin sa mai bulala nake ganin. Min fawaidil, daga cikin fa'idoji da za ku amfani da su a cikin wannan hadisi, za mu yi samun fa'idoji aƙalla guda 8 zuwa 9 ko guda 10. Daga cikin malamai suka ce marin fuska da yaga riga yana daga cikin ayyuka na jahiliya, ba shi daga cikin ayyukan musulunci. Duk abin da Allah ya ɗora miki yana da hikima a kan sani ya ɗora miki shi, kuma yana sane da wannan abu yana faruwa ko mafita a wurinsa yake. Da haka Allah baya san wannan. Sannan barin fuska da yaga riga da mutum ke yi ko tufafinsa alama ce na rashin haƙuri, idan an samu in an jarabi mutum da wata jarabawa, shi kuma Allah yana so a yi haƙuri. Ko? har in an je mutum ta'ziya ake cewa wal tasbir wal tahtasib kai hakuri ka nemi ladanka a wurin Allah ma'ana ashe hakuri yana tare da lada rashin hakuri kuma baya tare da lada zai kuma iya zama mazulumi Allah ka ba mu hakurin daukan musiba daga ciki wannan hadisi yana kwadaitarwa akan mutum ya kiyaye zuciyarsa ya tsareta akan musibu bisa abubuwa din da suka dace da kuma maganganu wanda suke kubutar da mutum daga Allah ba ku ga mutum ya rasa nan class ne ke cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma afa ko maganganun sa a ba wannan ba yakan ce innal qalba la yahzan wa innal ayna wa innal qalba la yahzan ko wa innal ayna la tajma wa la naqulu illa ma yurdi rabb yace ko shakka babu zuciya tana cike da bakin ciki ga zukata ga idanuwa tana zubda kalla saboda damuwa yace amma ba za mu gadi komai ba sai abinda Allah zai yarda da shi ko abinda zai yarda da Allah ba za mu taɓa faɗin wani abu wanda ba zai yarda da Allah ba na uku na hudu shine hadisin akwai tsoratarwa a cikin sa ga mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa mutum zai iya rasa lada bal ma wanda ya mutu ɗin har kake wannan koke-koken da waɗannan kiraye-kiraye ɗin irin waɗannan ifacen mutuwar suna ja ma mutum azaba kun fahimta ko shi mamacin da ya mutu ake wannan kukan da zai iya dawowa da sai ya yi ma wanda suka yi mishi wannan ifacen Allah ya ifa don suna cutar da shi suna cutar da mamaci kwarai da gaske irin waɗannan maganganun marasa kan gado sheta nan sallallahu alaihi wasallam ma yazo ta mata tana gurmusu su akan kabari tana damuwa da nuna tashin hankali akan kabari na nuna wani makusancin ta dai shine ya mutu a kabarin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata isbiri wa hasibi ya hakuri ki ne miladanki a wurin Allah sai ta ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ilaika ani tafi ka kyale ni tafi ka rabu da ni abin da ya same ni bai same ka bane wani yaro ko wani mutum ya zo ya ce mata kin san wa kika gaya ma wannan maganan ta ce wa ne ce to annabin Allah ne da kanshi sannan ne ta zo tana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san kai bane manzon Allah ai da na san kai ne ba zan ce haka ba sai ya ce nayi hakuri sai ta ce mata as-sabru inda qidmatil ula ai hakurin bugun farko ne da kanda na taka miki birkin nan kin taku to da ke kin samu lada mamacin ki ya samu rahama amma mutun da baki ba kuma to ni ma ban san yadda za ta kwashe ba kun gane maganan yawwa to sai na biyar daga cikin abin da malamai suka faɗa shine a dukkan wani aiki da aka faɗe shi aka tuffanta shi da ayyukan jahiliya kamar yadda aka faɗa a wannan hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan shi da wanda ya aikata irin wannan aikin to yana nuna wannan aikin haramun ne yana nuna wannan aikin haramun ne duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya abu kaza yayi aiki irin na jahiliya ko kuma ba zai tare da wanda ya irin wannan aikin to yana nuna haramcin wannan aikin sannan fa'ida ta ce da shine za mu fahimci karfin tsoratar wanda hadisin yayi da yace laysa minna bai tare da mu duk wanda bai tare da Annabi ai ya shiga uku kuwa wannan yana nuni akan cewa wannan munin abin ya girmama kuma wanda ya irin wannan aiki ya fita daga cikin da'irar musulmi a cikin abin da ya aikata a rayuwarsa a fa'ida ta bakwai shine abin da ya fi daraja game da dan adam shine fuskarsa dan haka nan ba a so mutum ya walakanta fuskarsa tunda marin fuska ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan haramci a kansa to sai nuna a daga cikin sharafi da dan adam yake da shi akwai fuska dan haka shari'a ta hana ko mutum ne za a bige shi kar a bige fuskarsa kuma shi ma ya shiga musiba irin wannan karyewar ta da mu fahimta cewa dukkan mutumin da yake marin fuskar sai yake yaga tufafinsa wannan bai zuwa daga kowane irin mutum face mutumin da yake da karancin yarda da kaddara na Allah wa dauke sarki malamai na tufanta wanda haka ya same shi aikata ɗaya daga cikin waɗannan to yana da karancin yarda da kaddara abu na tara shine wannan yaga tufafin da mutum ke yi saboda musibar da ta same shi na mutuwa yana nuna fushinsa ga Allah yana nuna Allah bai kyauta masa ba yana fushi da abin da Allah ya yi masa sannan kuma akwai tozar ta dukiya a ciki ta hanyar yaga tufafin da ya yi kuma Allah bai san haka abu na karshe karkashin hadisin shine wannan halin da aka yi a cikin hadisin yana nuni cewa mace ta yi la'akari ta yi tunani wurin ayyukan da za ta maida idan wani abu ya same ta na jarabawa a rinka yin tunani kafin a aikata abin da za a aikata don wannan galibi mata ne suka fi saurin aikata shi alaikum salam fiye da maza wannan shine su ne fa'idoji guda goma da za a ɗauka daga shi wannan hadisi na 56 sai mu je hadisi na 57 malam ya masa take da ma shuddidat al'uqubati ala ba'd ma'asi al-mar'ati illa li'azam qatariha ala diniha wa ala dini ghayriha ma shuddidat al'uqubati shari'a musulunci bata sa wani uquba mai tsanani ba ala ba'd al-ma'asi al-mar'a akan wasu zunubai da mata ke aikatawa shari'a bata sa wasu zunubai da mata suke aikatawa ta tsananta akan su ba bata tsananta akan wasu laifuka da mata suke yi ba illa li'azami khatariha sai dan girman da wannan laifin da mata suke yi ala diniha akan addinin su yana musu barna sosai a cikin addini shari'a musulunci na ba mata kariya addinin su saboda mata suna da rauni har a cikin addini shi yasa annabawa ya faɗa cewa mace tana da naƙasan addini tana da naƙasan hankali in ba ku manta ba mun magana dalili me ake nufi da naƙasan addini yace ashe ba akwai wasu kwanaki ba waɗanda idan sun zo a cikin wata baki sallah baki azumi a cikin su tace haka ne yace to an samu tawaya a cikin addini yace ashe ba Allah yace shaidan mace biyu shine matsayin shaidan namiji ɗaya ba aka ce haka ne ce to wannan shine na kasa na hankalin da Allah subhanahu wataala yake nufi kuma haka nan dillafi idan mace ta yi shi yana da illa akan addinin ta sannan ma lai ce wa ala dini ghayriha sannan kuma yakan zanto yana da hatsari akan addinin wani ma wanda ba ita ba sauran mutane gaba daya da yawan mazaje suka yi laifi ya tsaya akan su amma da wahalan gaske mace ta yi laifi kaga ita kadai abin ya shafa sai ya yi nasu ya shafi wani wanda ba ita ba kwarai da gaske kai malik an abi malik al-ash'ari an karbo daga abi malik al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala wanda Allah ya tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce wata hadisin na 56 waye ya ruwaito a yatsu littafin da ke hannunku من الذي روى الحديث نعم بخاري ده مسلم نعم متفق عليه هكذا امام البخاري ده امام مسلم روايته ابن ماجه ما روايته حديثه اكن الجنائز باب ما جاء في النهي عن الجذب الخدود وشق الجيوب ففي حديث نعم 57 ما ليس عن ابي مالك الاشعري عن قد قال ابي مالك الاشعري اهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله إلى أمينة الله ثبت أجريش ياتي أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن أربعة أقوى ستبئون قداهد وأن نتبئون قداهد في أمتي سنة نأتكم الأمانة الأمة لا ترنق أي كتاكا sannan babban abin tsoron shine waɗannan abubuwa min amrul jahiliyyati suna cikin al'amuran jahiliya mai aikata su kaman bai san mai musulunci ba la yatrukuhunna sannan kuma abin ban tsoro shine ba a barin su yana nan a cikin mutane ana yin su ba a barin su har a tashi alkiyama wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana dan mu kiyaye kan mu auka cikin su dan haka sai mu ji su da idan basira kuma za ku ga zai wahala idan mutum bai fada ma duka ko wani bangare nasu ba na farkon su yace al-fakhru fil ahsab shine yin al-bahari da matsayi ko darajar da Allah ya ba mutum abu dai faru mu ce ka san ni waye kin san ko ni wallahi sai na gwada mata ni kaza ne a kewa ce ce alam takunu fatan min mani yumna da dugon mani kike kika zama jini kika fita daga mafitsara za a zo haka a rami kuma za ki riɗe za ki rididdige shi ke nan ki zama tsutsa kuma a tafe ki a miƙe sabi a kan ayyukanki kewa ce ce ayyukanki ce ke in ayyukanki masu kyau ne kin zama mutum mai kirki in ayyukanki ba masu kyau ba ne shi ke nan samu matsala to yin alfahari da matsayi ko daraja al'amari ne na jahiliya. Dukkan mutumin da ya kankan da kanshi ga Allah to Allah yana daga shi, dukkan mutumin kuma da ya girman kai Allah zai bare shi. Ku duba Fir'auna da ya ashe mu misali. Mun samu abu na nawa a ciki? Na daya. Sannan daga cikin al'amuran jahiliya da wannan al'umma ke aikata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su bar ki ba shine wasa'u fil ansab, yin suka a tsatsu a asalin mutum. Kun ga har ce wanda mutum zai musulunta a ce mai tubabbe din nan fa ya shiga cikin wannan. Za ga mutum ya musulunta sai a ce tubabbe ne. Na sha faɗa muku idan mutum ya yi ma wani gori da wannan sai ku ce to kai faɗa mana kakanka na shida muji. Balarabe ne shi. In ba ya sa ba wani baƙin ba ma guje za ka faɗi. Wanda ba za ka ma so a ce daga tsutsar shiga fito ba in ba wani ikon Allah. To yin suka a tsantsan mutum wannan al'amari ne na jahiliya. A ce ma mutum kaza ko ɗan kaza ko makamantansu. Mun samu guda nawa? Guda biyu. Sai na uku shine al-istisqa'u bin nujum, neman yin ruwa ta hanyar taurari. Ko an ga tauraro kaza a ce ai za a yi ruwa, ko a tauraro kaza ya shayar da mu ruwa kaza. An ga tauraro kaza a ce ana roƙon shi ya ruwa ko ya ga jamare ko wani sauransu a tafi da irin waɗannan. Wannan shi ma zai cikin al'amarin da musulunci ya dade su. Al'amarin da ya shafi taurari akwai wanda yake halal akwai wanda yake haramun, ko akwai wanda ake fahimta al'illa da sauransu da su. Ilimi ne mai zaman kansa kuma ba shi da alaƙa da sanin gaibi. Su ma shi yasa ko ƴan waida focus ɗin nan da za su ce muku ana hasashe, hasashe suke cewa ba tabbaci ba. Wata alamomi ne da Allah ya so mutane su sani sai ya zartar da wani abu, inda ya so ma ba zai ba su ilimin a kansa ba. To akwai abin da yake na halal ne kaman gane alƙibla, wanda suka sani za su gane idan tauraro kaza na wuri kaza a yanayi kaza to alƙibla tana wuri kaza. Wannan ba laifi ba ne in mutum yana da ilimin ko bai da alaƙa da sanin gaibu. Shi kansa in ya rataya shi da sanin gaibu to ya zama haramun. To akwai kuma wanda yake laifi ne in an ga tauraro kaza ya fito to kana kuskura ya auren wancan a watan, saboda ko an yi auren za ka yi tawabi, za ka yi ta haihuwan yaya suna mutuwa. Ko in ka fara kasuwanci lokacin da tauraro kaza ya fito to za ka samun jaraba a kasuwanci ba za ka ci riba ba. Wannan ƙarya ne, haramun ne a musulunci. To haka nan neman ruwan sama ta hanyar taurari wannan yana daga cikin da suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Sannan yace wani ya hatta kuma kukan mutuwa, ko sai kukan mutuwa kiraye-kiraye da mutum zai ta yi sanadiyar da aka yi masa mutuwa kamar yadda na faɗa ɗazu. Wayo ni wani na bani na lalace, ina zan sa kaina kafin Allah ya halicce shi na kan naki yake, kuma ko da yake rayuwa yake baki in ba Allah ba. Wa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi waɗannan sai ya ce annaihatu, kun gane kukan mutuwa, idan lam tatub qabla mautiha, idan har ba tuba ta yi ba kafin mutuwanta to ta kwana da sanin cewa tuqamu yawmal qiyamati, za a tashe ta a ranar alkiyama, wa alaiha kidbalun, a tare da ita akwai tufafi ta tazarce, ko wanda ya sauka har ƙasa, amma wannan tufafin ba za a mata shine min qatranin, daga dalma narkakken dalma na wutan jahannama, wa dir'un min jarab, sannan kuma da silke wanda za a mata daidai tsawonta ya shanye ta. Silke kuma kun sani ƙarfe ne na azabin wutan jahannama da za a yi mawa take kukan mutuwa. Akwai matan da su ɗabi'ansu ma shi ne su zo su kwantsama kuka saboda a ji sauti mai tada hankali a cikinsa, a san cewa wani babban abu ya faru. Misali, ba akan samu zabiya ba a wurin biki, sha'anin biki da sauransu. Wannan an ji muryan ta, akan gane biki ya yi biki, ana jin muryan wancan wuri na ɗauka. To kamar irin wannan a kotan da su har biyansu ake yi su zo su kukan mutuwa a biya su. Kuma galibin masu irin wannan koke-koken ƙarya suke yi bai kai har zuciyarsu ba. Wallahi al'azim, ni a gabana a unguwan nan akwai wata mahaifiyar abokinmu da taɓa rasuwa, muna jira a gama mata wanka a yi jana'izanta. Wata mata ta taho, gidan lungu ne haka za ka shiga kafin da mutane suke. Ta taho fa suna hiransu suna komai da mata da komai, wallahi tana far'anta cikin nishaɗi. Amma da ta shawo kwana inda mutane suke, ina kallanta wallahi ta duka ta cire takalmar ta rike a hannu sai ta kwance ta cire hijabin ta kwance mayafin kanta ta fara kwantsama wani irin ihu ta tafi da gudu ta shige gidan munafika wallahi alazim ni da muka ganta da wanda muke tsaye da shi mun san ƙarya take tanta dariya yanzu ta zo tana jiranta tana wasanta da dariya ma wallahi ba ta kenda kika san ma ba gidan mutuwar za ta ba amma tana sanin akwai ƙawayenta akwai mutane ita ma ta nuna ta san an yi bala'i kawai ta cire dan kwali ta fara kwanta mai ihu ta shige shi ta abin shi yasa duk wanda za ka rayu a cikin su kai kokari su zanto ahlus sunna ne wanda suka sa addini suke aiki da shi su kadai ne suke san ka da zuciya daya su kadai ne za ka gani abin nan amma galibin mutane da wuya su soka domin Allah sai dai su soka don wani abu na gefe na daban ba nan su lafiya ya faɗi wannan hadisi a ƙarƙashin hadisi za mu samu fa'idoji kamar haka na farkonsu shi ne za a samu wanzuwan ɗabi'un jahiliya a cikin wannan al'ummar musulmi a gaba ɗayansu ko a ɗaiɗaikunsu a gaba ɗayansu a sun canza sai a kwasi ka al'amari wanda yake na jahiliya ne wasu kuma a ɗaiɗaikunsu wasu mutane ne za su rinka aikatawa ya nuna za a rinka yi kenan dole mu dage don tsimi da gaske wannan ɗabi'u na jahiliya da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su da yawa sukan kasance akan same su ne a wani sashi na al'umma a cikin al'ummar musulmi akan samu sashi suna aikata su da haka da awaya ga mutane bayan su sun kiyaye sannan kuma fahimcin alfahari da iyaye da kabila da dangantaka kai alfahari da su akan waninka wannan bai faruwa da kowane mutum ba ce mutumin da yake da ɗabi'u irin ɗabi'un jahiliya duk wanda ka gaina irin wannan to ya tso salo daga ɗabi'un jahiliya ne ƙara nan ba sai kun zaunar da shi da ƙarfi nake ga a fa'ida ta hudu shi ne tozarta asalin wani da mutum zai yi ko mutum ya tozarta ƙabilan wani mutum ko iyayen wani wannan wata siffa ce ta da ke nuna cewa mutum yana tare da wata siffa ta jahiliya wanda ke nuni akan girman kai idan mutum zai tozarta wani ko ya wulakanta dangin wani to yana nuna wannan mutumin har yanzu musulunci bai ratsa jinin shi da tsokarsa ba kenan yana da nisanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyama za ta tashi babu mamaki mai wannan hali ya ganshi can nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko yi nisanci da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya san cewa yi nisanci da rahama saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya turo shi ne da nan to rahama ga mutane da haka sai mu kiyaye abin yana da girma kwarai da gaske neman shayarwar ruwa da tauraro da kudurta cewa taurari suna samar da ruwan sama wannan wata ɗabi'a ce wanda take an haramta ta a musulunci kwarai da gaske kuma yana nuna alamar cewa aqidar mutum ta samu matsala aqida ta fara lalacewa idan har ya zamto mutum yana da irin wannan fahimta na cewa tauraro zai iya yin ruwa ko za a iya neman shayar da ruwan sama da tauraro fa'ida ta bakwai shine wanda suke irin kukan mutuwan nan wannan ɗabi'an naka ɗaya ne daga cikin kaba'ira mun sani wanda ya mutu yana kaba'ira in Allah ya so zai iya sa shi a wuta tsawon shekara 200,000 miliyan 2 kafin daga baya Allah ya yafe mishi to kaga ba abun wasa bane to yana daga cikin kaba'ira wanda matukar mutum bai tuwa ba ya kubuta mace ta kubutar da kanta daga irin wannan ɗabi'a to Allah ba zai taɓa gafarta mata ba kuma tana da barazanar shiga wutar ranar alkiyama abinda hadisi yake nunawa kenan da aka sai mu kiyaye kwarai da gaske fa'ida ta takwas shine uqubar da ake yi ma wanda take kukan mutuwa uquba ne mai tsananin gaske wanda yake nuni akan lalacewar zuciyarta da kuma aikata mummunan abu a wurin Allah yana nuna zuciya ba ta da kyau saboda idan zuciya tana da alqur'ani zuciya tana da fannin rukunin imani tana sauraron karatu na aqida ana dasa shi a cikinta to wannan zuciyar ana sa ran idan musiba ya zo mata ba za ta iya subucewa daga hanyar da Allah da manzansa suke so ba alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mun fahimci haka ko duk da cewa nuna wasu ganin wasu alamomi na damuwa da bakin ciki a tare da musulmi yayin da ya rasa wani masoyin shi ko masoyiyarsa wannan baya kore imani a tare da mutum matukar furucinsa da ayyukansa ba su fita wajen tarbiyya da musulunci ba saboda mun fada Annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗansa Ibrahim ya rasu ko yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ko wala naqulu illa ma yurdi rabb yace tabbas wannan damuwa da kuke gani a fuskata ni Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas damuwa ce ko wannan hawani sahabi ya tambaye shi ce haddaka ya annabi yace ai wannan kukan da kake gani rahama ce da tausayi ba wai rashin yadda da kaddara ba shi yasa ba ya faɗi wannan kalmomi yake cewa ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yarda da Allah madaukakin sarki to kun ga wannan bai zanto abin zargi ba dan an ga alama a tare da mutum amma idan aka samu furuci da wasu ayyuka wanda suka fita na kururuwa da kalmomi da suke fusata Allah to lalle wannan yana nuna raunin aqida ingantacciya a tare da mutum Allah ya tsare mu darasi na 10 da zamu samu shine zai iya yuwa a samu mace ta tattara wasu dabi'u na alkhairi sannan kuma a samu tana da wasu dabi'u na sharri dukkan dan adam ma kusan haka rayuwarsa take a samu alkhairi a tare da mace baya kora a ce kuma za a iya samu wani sharri a wasu lokutan a tare da ita an gane ko yawwa sannan samun sharri kuma baya nufin cewa mace ta kukuta daga aikata alkhairi gaba daya ma'ana dai in an ga wata ta aikata irin wannan to sai a yi mata nasiha kuma a nuna mata wannan dabi'an ya saba mu abin da aka sani saboda wasu tukanci ne ke sa su irin wannan to amma mutum na buƙatar tunatarwa idan an ga ya sauka daga abin da yake saiti ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwa musulmi hadisi na 58 ko malaye maka take da cewa كثرة المناهي عن المرأة تدل على طبيعة نصيحة وأنها قابلة للتفلة إلا أن تعتصم بالله وتيوم هني هنهني لشريعة المسلمين تيا أكمش أشي كرتي كذا كرتي كذا كو وكم كل ذلك كمن دو كوتين لا كسام ما تيا يوا إن أني كم بيارين دناني da na maza a wasu wuraren irin dokokin da ake samu mata na hani suna da yawa a kan mace wannan yawan dokokin da Allah ya sa adalci ne kuma hikima ne shi yasa sai malam ya ce yawan dokokin da aka sa din nan tadullu ala tabi'ati nafsiha yana nuni akan dabi'un mace yana nuni akan dabi'un mace mace bata yawanci ita mace rayuwarta gangan ne ba gaske ba ne namiji ya fi zama gaske da gaske ya ja ya tabe a buga a raya yana kai amma mace yanzu aka jabaki kadan aka dinga saba wance yanzu kaza suna so ni wallahi tallahi da fa an gama ta ce billahi ladzi la ko sama da kasa za ta yi duk bala'in da za a yi wallahi din bu wuta balballe sai dai a shige ta na rantsi da Allah da ya halicce ni sai dai in mutu aka abin nan amma kafin minti ku sai ku tana cewa to ai wallahi ni wallahi din mutun da ya kala mu to ni yanzu to ai ayya adalanci ta da yaki yasa Allah ta'ala ya siffanta ta ga awman yana shau fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin ita mace yar karace da ado in an ga wurin balbalin bala'i ba mace ake sa a gaba ba duk da aka samu yan tsiraru masu irin wannan sifa amma wal andaru la yafa in an samu yan kadan ba a ma'auni da su galibi abin da aka sani shi ake awo da shi ku duba yanzu ku kaddara ku gani mace rikici ya hada ta da mijinta har ya kai su ga kotu galibin maza sun iya zalunci a gidajen sai dai ra'al kiyama Allah ya jiba mata hakkin su so da yawa ba inda namiji ke miƙe kafa ya zalunci maishi kamar a gidan aure shi yasa ake faɗaitar da maza mu ji tsoron Allah kuma mu sani in mun fi ƙarfin mata to mu ma Allah ya fi ƙarfin mu sai mu adalci so abin da nake so in ce muku shine so da yawa zaki ga da yau rikici zai kai ga a ce ga mace abu ya kai su kotu da alkali ko wani wanda zai masa hukunci tsakanin ta da mijinta da za ta tashi duk ta bada shedinta sai ya tashi ya faɗi wata magana ta ƙarya kila ya sa ta sai da filin gadan ta ya cinye kuɗin kun fahimci magana tana kasuwanci ya yi mata wayo ya karɓi jarin ya hau ya cinye kila ma aure ya ƙara mata da shi kila kaza da za a zo kotu kuma sai ya ce shi babban matsalan shi ne yawan dauke dauke da take mai a gida shi bai gama cinye mata haƙi amma sai ya ce shi babba abin ne ta ba zai iya zama da ita ba zai kwanta bacci daga shi sai ita yana da kuɗi zai tashi ga babu sannan yawan rigiman ta da makwabta da ta ciwo bashi ta bashi da biyan bashi ita kuke bin shi bashi amma wallahi da ke ta ba mu idan shi to kai faɗi wannan to karshe da za a abokan ta ce me zaki ce sai ta dafa allo akai ta fashe da kuka shikenan ya tuce ta ya gama kun gane magana ko a ɗabi'ar mace ba ta ita irin gangan ne mace ba da gaske bane sai yanda aka sa ta da gaske amma namiji asali shine na da gaske da gaske din to shi yasa ake sa mata dokoki na hani da yawa sannan kuma na biyu akwai fitintunu da yawa tare da mace wanda babu so a namiji kun fahimci magana akwai abin da tangagari namiji amma saboda mace fitina ce ita in ta tintare abu cikin ƙanƙanin lokaci sai ta tafi da hankalin mutane da yawa su biye mata a kan shi ana samun irin waɗannan ana samun haka to shi yasa kasantuwa an san irin fitintunin da suke tare da ƴan uwa mata sai musulunci ya hana ta abubuwa da yawa sannan kuma wannan in ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mishi mafiya yawan mazauna gidan wuta ranar alkiyama mata ne to shi yasa ake hana su abubuwa da yawa saboda kada su yi yawa a gidan wuta an fahimci wannan ko yawwa wa annaha qabilatun sannan shari'ar musulunci ya la'akai da cewa mace tana karɓar sauyi mace na karɓar sauyi duk yanda mace take da tsayuwa da jajircewa idan aka nace mata akan wani abu takan sauya ta dai abin takan sake ina fata kuna fahimta ne duk yanda mace take da tsayawa akan abu in aka nace mata aka mutsa mata akan wani abu to takan zo ta kafa tsayawa har ta juya ta karɓi wannan abin da ake so ta hau mai kyau ne ko mara kyau ne shi to shi yasa malam ce illa an ta kasuma billah sai dai idan ta nemi tsarin Allah ko Allah ta'ala ya kare ta Allah ya kare mu ya kare ku baki daya to sai malam ya ka hadisi yake cewa Ummu Salama an karɓo daga Ummu Salama Allah ya kare da a gare ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam iyalin manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ali nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تغضب ولا تكتحل الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها مثل مجنت يرس يبرت الله يغفر سامو نذكرك ماذا جوز فدكا مثل مجنت يرس يبرت musulunci yace la talbasu almu'affara kada ta sanya rinannan kaya mina siyas kada ta sanya kaya bugaggu masu daukan ido kada ta sa kaya na kyale-kyale na karas wanda har wani zai iya ganin ta ya sha'awanta an fahimta ko musulunci yace kada annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ta sa wannan walal mumashshaqa kada ta rinka taje kanta tana ado da shi ba ana nufin ta bar kanta budu-budu ba tsafta ba a'a amma ita kan je salon ko ada ta sanyi kaza ta tantala akan so tattarin ta taje sai tana wannan kulliyan da mata suke yi da shi ta kiyaye irin wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walal kulliya sannan kuma kada ta sanya kayan ado na sarka da abun wuya su kayan ado da abun wuya da sai ta cire su saboda wannan suna kira zuwa ga sha'awa an gane ko yawwa ita kuma a yanzu har yanzu akwai sauran haƙƙin mijinta a kanta za mu ji a cikin fa'idojin hadisin idan miji ya rasu girman aure ke sa al'amarin aure babban yana da girma ƙwarai da gaske haƙƙoƙinsa har bayan mutuwa suna wanzuwa kun ga wannan cewa kakke kaza din har yanzu yana da sauran alaƙa da shi wancan fa da ya rasu ba ce daga rasuwarsa shi ke rake samun freedom yi gaba a'a tukuna akwai saura sai musulunci ya nuna yadda za a yi saboda a tsare tsatsu a tsare fitina da sauransu kada a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani wala ta gabu sannan kuma kada ta sanya lalle kacce ado na lalle sun san mata ba su kiyaye wannan yanzu ko macen da mijinta ya rasu ba za ta yi kunshi ba an fahimta a baya duk mun karanta hadisin da ya faɗa ita akan kunshi zabin muslima ma da muka karanta sai ɗauka hadisi ko mai zaman kansa akan mace ke kunshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hannun wata
yace da ita wani ya hannu kamar na maza dan me mata ba za su lardi su kunshi su ado su kan gani ba Allah subhanahu ya faɗaitar da mata su wannan amma da sharati ba wanda mijinta ya rasu ba wanda mijinta ya rasu ita ma inda ta shiga jarabawa na wani lokaci ina fata an fahimci wannan yawwa wala taktahi la sannan kada ka rinka ka kwalli kwalli ma lati hakuri da shi to fa'idojin da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi zamu ga fa'idoji a kalla guda biyar na farko shine majanda take yin idda ba za ta yi ado da wani tufafi ba na tsawon wani lokaci za ta hakura da ado sai ta kwashe holan holan ɗinta ta kai kasa a fati yanzu ita kanta ana so a tunatar da ita lahira ne ta san inda mijinta ya tafi ta ma hanya take kun gane ko wa'azi Allah ke ma majanda mijinta ya rasu da kansa dan ta yi hankali ta san ya kamata ta gane inda ya tafi ta ma za ta ji sannan kuma ba a so ta yi ado da duk wasu kayan ado na daban cosmetics ɗin nan duk sai a haƙuri da su a ajiye su har sai da Allah ya sa an fita abu na biyu shine macen da take al'ada ba za ta sanya lalle da kwalli ba har tsawon lokacin da macen afuwa macen da take idda ko ba za ta amma la ya kalle ni macen da take idda ba al'ada ba ku yi haƙuri macen da take idda ba za ta sanya kwalli da lalle ba har tsawon lokacin da za ta gama iddanta fa'ida ta uku shine haƙƙin miji baya ƙarewa ta san mutuwansa kadai idan miji ya mutu shi ke na haƙoƙinsa ba haƙoƙinsa sun ƙare kenan ba akwai sauran haƙoƙinsa domin akwai abubuwan da wanda take idda za ta bar su saboda mijinta irin abubuwan da mijinta kan buƙata a lokacin da take raye to yanzu za ta bar shi a lokacin da yake raye yanzu za ta bar su sanadiyar rasuwarsa har sai ta gama idda wannan kuma musulunci ya ce haka ne saboda ta mutunta mijin nan nata da ya rasu ya zanto musulunci ya girmama al'amarinsa ita ma ta nuna cewa ta yi rashi ku duba ku gani ko da al'adar mu alhamdulillah a cikin al'adun mu akwai kunya a ciki yanzu inda mutum da aka yi mutuwa za a ganta ta caba ado ta fito sai ka ji ana ko ji wanke kamar ba ita ce miji ya rasu ba kun gane ba tana zama a gida ba idda ta zauna a gida sai lalura na dole ke fidda ta to da za a ganta tana yawan fita kuma an san ba lalura za a kalle ta a mai mutunci ne ko watsattsiya mara kamun kai ba haka ba ne haka za a ɗauke ta ba ta da kamun kai to wannan girmamawa ne ga shi wanda ya rasu da su fa'ida ta nawa kenan muka faɗa ta nawa ba ku kirgawa yanzu na nawa zan faɗi na huɗu zan faɗi yara sun shagaltar da ku shi yasa na tambaye ku za a daina zuwa da yaran nan fa'ida ta hudu shine a cikin hadisin mun fahimci girman haƙƙin miji akan matarsa haƙƙin miji akan mace yana da girma domin gashi shari'a ta tsare mace a gidanta ta ce ta zauna ta hana ta ado saboda mutuwar mijinta da kuwa ana so ta yi adam har manzo Allah ya faɗaita ko akan mace ta yi adam amma da miji ya rasu sai aka hana wannan yana nuna girman mijin ne yaron nan kai je ya hauci teku ne kai wannan yana nuna girman haƙƙi na miji din tunda an hana ta ado an hana ta waɗancan abubuwa aka ce ta zauna a gida fa'ida ta biyar shine a ɗabi'a ta mace da gaske abin da ta kawo wannan shine dole za ta buƙaci yin aure mace ba za ta so a ce ta zauna ba tare da aure ba babu mace mai mutunci da za ta so a ce rayuwarta ta ƙare ba tana da aure ba matuƙar ba an sami lalura ce ta dole ba wannan ya sa shari'a musulunci ta hana mace yin gaggawa a cikin iddanta sai aka hana ta saboda ta natsu kuma akwai buƙatar wannan natsuwa ɗin saboda musamman in mutuwa ne kun ga mutuwa ba ta ba da notice kuma mace sanda take gidan aure ai ba ta san wani ba sai mijinta ko kuma kawai kar ta faɗa ma wani gidan ba tare da natsuwa da la'akari da lura da wasu abubuwa ba shi ba zai iya zama mata jarabawa mai zaman kansa an fahimci magana yawwa to akwai abubuwa da ya kamata mata su kula da su na farko shine idda wata hudu ne da kwana 10 idda wata hudu ne da kwana 10 sannan kuma yana da kyau a gane cewa an hana yin mace wannan adan da sanya kwallon koda ko tana gidanta ne ba za ta fita ba karo tace to ai malam gidana ni kadai ne ba fita nake ba yanzu a ce ina da wannan kwallon watan turaran fa a Dubai na siya a kaza ne kaza yanzu haka za zai zauna har wata hudu malam kana magana about 120 days in ka samu yan boko haka za ki ta gaya ma to ubangijin 120 days sai ce ki zauna for good 120 days baki ba kun gane ko kuma wannan hana-hanan da musulunci ke yana gwada hankalin mace ne ba daga cikin fa'idodin sa akwai gwada hankalinki duk mace da duk mutumin da ko mace ko namiji wanda ba ya ce mai yi a ga yayi a ce bari shari'a ta ce bari a ga ya bari to akwai alamar hauka da rashin hankali a tare da wannan mutumin saboda ana gane hankalin mutum ne gwargwado yadda yake ke biyayya ga shari'ar musulunci saboda dukkan abin da shari'a ta zo da shi alkhairi ne ko da wasu sun jahilci alkhairin da ke ciki saboda irin jahilcin da su suka daura ma kansu ba Allah ya daura musu ba yan wa hadisi na 59 malaki al-matlubu minki abinda shari'a ke nema daga wurin ki shine an tashghili bima yuslihu qalbaki wa amalaki shine ki shagaltu da abinda zai gyara miki zuciyarki da ayyukanki ita shari'a tana son ki ne ki gyara ayyukanki zuciyarki da ayyukanki shari'a tana neman ki da gyara zuciyarki da ayyukanki lazima yashghilu qalbaki an amalaki ba ana so ne ki shagaltu da abin da zai dauke zuciyarki daga ayyukanki na kwarai da ya kamata ki ba to mallaka ta hadisi karkashin wannan ce Ali ibn Abbas an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare shi kale yake cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam za'iratil qubur wal muttaqidin alaiha al masajid waz zuraj فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عقريش ياروك الله ينيسا تولى فكي يوز يرشن قبر ركا درحم الله شيني لعنه ينيسا تمتند درحم فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ياروك الله ينيسا تمتند كي يوز يرشن مكبرتا ياروك الله ينيسا تدرحم والمتقدين عليها المساجد da wanda take zuwa ta riki kabari wurin yin sallah tace dirran juma'a da safa sai ta je kabarin kakanta ta yi sallah lafila raka'a biyu a wurin kabarin ta roka mai gafara to annabi ya ce din mai irin wannan aiki Allah ya nisanta ta da rahama wasuraj da wanda suke sanya fitillu a kakan dira a kabari wannan fadariyun da kuke gani har yanzu akwai shi a cikin mutane har yanzu a ido na ina ganin wurin da naga wasu zamu wuce sallan juma'a su kuma sun je kan kabarin wani nasu ban san kowaye nasu ba sun sa kyallaye sun kafa sun zagaye sun kunna kyandira su sun sa fararen kaya sun duka kan kabarin sun ba kabarin kwalliya suna to ta doji kuma gashi zamu je sallan juma'a su kuma suna kan wannan kabarin suna ta abin da suke to har yanzu mutane suna yi ko dai duk wanda ke aikata wannan ya sani Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsine ma masu aikata irin wannan aiki akwai fa'idoji karkashin wannan hadisin fa'ida ta farko ita ce an hada mace yawan ziyartar makabarta kuma shari'a ta tsananta uba akan ta ta hanyar la'antar wanda ta yawaita din mun ce yawaitawa saboda hadisin yana nuna wanda take yawan ziyartar kabari babu laifin an samu so daya a shekara ko so biyu a shekara an dauki mata an kai su makabarta an nuna musu gidansu na karshe an nuna musu makwancin su an tunatar da su da hadisin shirarai da hadisin hawa da ran kama hadisin da ya bayani a yanda za a karbi ran bayi na kwarai a yi musu welcome address daga wurin Allah a dawo da ran kabari da yanda za a tashi mutum a kabari da yanda za a yi mai tambaya da yanda za a nuna ma mutum gidansa na wuta da na aljanna sannan a tabbatar mai da bisharar gidan shi na aljanna da ya gani shi zai shiga ko kuma gidansa na wuta da ya gani shi zai shiga ba wancan na aljannan ba saboda bai yi aikin shiga na aljanna a gidan duniya ba duk wannan a tunatar da mata a kuma nuna musu duhun kabarin nan da ake sa mutum in an iya ginin kabari mai kyau ma aka saka ki a cikin mutum ya tsaya saman kabarin ko farin kyallan nan ba zai hango ba kina can cikin lungun na amai da kasa a kanki saura kuma ke da ayyukan ku sai ku kara da can abinda kika yi shi zaki gani yawwa to wannan ba laifi bane insha Allah ta'ala Mu'adh bin Jabal ma tara na gani wannan zamu samu ne mai gina kabari mai kyau mu biya shi lahdu dama shi 15,000 ne zuwa sama a samu mai kyau ina karbi lamban wani ma har ran na ba iyalaina a Zaria na gani yayi makannuwan mahaifina da tarot dama ta roki Allah ya sa ina cikin wanda za su zo kan gawanta in tarot kuma ta ga mu yayanta in har Allah ya sa na zo to a bar ni ummata duk abin da zai to daga cikin Allah ya taimake ta wannan kabarin ni na shiga na ije ta dan shiga in aje ta kan fito zufa ya dabebe ni gaba daya ba ni zan kwanta ba shiga nayi na aje wallahi har yanzu ina ganin yanda na jingina ta a cikin wannan kabarin kuma ko da na fito na tsaya kafin a fara sa ba ciki ko ko likafanin ta bana hange kuma a kan kabarin nake kafa ciki lungu kaisan Allah ka gafarta mata ya Allah to dai dukkan sauran musulmi da suka riga mu to wannan akai mata su gani akai mata su gani kun ga a magabata sun kasance sukan haka kabari da sauri wasu ma a ɗakin kwanansu a bedroom ɗin su suke gina kabari sosai kabari da kwasani in suka ji duniya ta fara shiga musu rai ko wani matsalar duniya ya tare musu gaba damuwar duniya kunci ko wani dukiya ko wani alfahari sai su je su buɗe su shiga kabarin sai suka fito suka yi kuka maishi sai su ce to ka dawo duniya yi maza kai aiki kafin ran da ka shiga nan ba za ka dawo eh haka magabata suke yana da kyau mutum ya rinka ajiye wani abin da zai rinka tuna mishi kabari da lahira magabata suna yin haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yana da wani zobe a hannun shi a jikin zoben ya rubuta tafabil mauti wa idan ya Umar mutuwa ta ishe ka wa'azi ya kai Umar yace in yaji duniya ta da nema ta shiga mishi zuciya ta shiga masa rai sai ya juyo wannan zoben sai ya kalla sai ya tuna Allah sai a ga ya fara aiki akan aikin salada an gane ko to haka ke ma ki samu alama lokacin da aka karanta mana wannan hadisi a makabarta Professor Salisu Shehu na biyu ke koyar da mu wannan hadisi mun yi jana'izan wani Abu Abdullah wani bawan Allah da ya rasu muna biyu ke wallahi na dade ban ga muminin mutum da Allah ya yi ma kyakkyawan karshe irin wannan bawan Allah ba Allah ka ƙara gafarta mishi mu ma ka sa mu yi karshe wanda ta fita ta kyau to mun zo muka yi printing wannan maganar ke printing tafabil mauti wa ida kabari ya ishe ki wa'azi ke maka frame mai kyau ki aje a saitin gadon ki da kin farka shi zaki gani yawwa saboda da kin yi juyi kin ji AC kin ji fanka zaki ja bargo kina ganin shi sai ki tashi ki sallan dare kun gane ko haka nan kina tashi da safe zaki dressing ki tanin bari mu je yau bikin wanke da kin kalle shi sai ki tuna kai to kila yau ne fa wannan maganar zai aiki dan haka bazan je in aikata haram ba bazan je in zalunci ba bazan je in yi kaza ba a takaice dai magabata suna ajiye alaman da ke tunatar da su mutuwa ƴan uwa kuma ku ajiye alaman da zai rinka tunatar da ku mutuwa ko a ringington ɗinku na waya ko a screen saver ku na computer ko na waya ko a office ɗinku bai kamata ba ka rayuwa a wurin da zai ba zai rinka tuna maka lahiransa ba bai kamata ba saboda in ka zama ɗan lahira ka ci nasara amma idan mutum ya zama ɗan duniya wayo Allah na an shiga ku Allah na ci Allah ka tsare mu to mun fahimci ba mun karanta fa'idojin hadisin na farko an hana mace ziyarar kabari ne sau an tsananta hukuma a kanta ta hanyar la'ana ya haka wannan laifi ne babba shine nace yawan ziyarta ake magana insha Allah za mu shirya ziyarar makabarta za mu je kamar yadda muka taba yi ko a Gwabarot insha Allah za mu maimaita karo na biyu kuma za a gani an hana mace wannan ziyarar makabartar ne saboda karancin hakurin da mace take da shi da gaggawan ajizancinta gajiyawanta na raki a irin waɗannan matsayi yanzu wata da za a je kawai sai ta hangi kabarin wani naka sai kawai a ga ta fashe da kuka kun fahimci magana ko ana iya zuwa a je da wata a ga ta ma faɗi ta su ma duk za iya samu amma na miji zaka ga shine zai ce mi ko mun shi a ce ka zaci ai hakari ne baka ga jini ne wurin ba ya ta wurin mi ko mun kun gane magana abinda yake da banto sai da shan kare amma na miji take juriya wanda galibi mata ba su faya jurewa ba da gaskiya abin da saka hana mace zuwa makabarta saboda barna ne yawa dake faruwa wanda daga cikin sa akwai wannan kukan mutuwa din wanda yana iya sake maimaituwa a wurin abla hudu fa'ida ta hudu shine an hana mace ziyartar makabarta ne tun a farkon fari saboda a yanke dukkan wata hanya da za su iya kaiwa zuwa ga yawan ziyarar makabarta da kofofin mutuwa kar ku manta an hana mata bin gawa ne amma ba hana sallan gawa ba ko wani zai fata wani shekara salim al-usaimin Allah ya masa rahama ya halatta mata su bi sallan gawa inda ba za ka mu cakuɗe ɗeniyarsu da maza ba ana iya yi a wurin da suna nan maza na nan amma da tazara babu cakuɗe ɗeniya ana kuma iya ba su dama su yi sallan sannan a fidda ma maza su ma su yi kamar yadda sahabbai na Aisha radiyallahu anha har wasu daga cikin sahabbai duk sun musu sallah waɗanda ma ba 'yan uwansu na jini ba kun fahimci maganan yawwa fa'ida ta biyar wanda take fa'ida ta ƙarshe a wannan shine ziyartar yawan ziyartar makabarta ga mace yana nuna kaba'ira ne babban zunubi ne a musulunci saboda gashi an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ta aikata tsinuwa ko baya zuwa akan musulmi sai idan aikin da yi kaba'ira ce an gane ko da haka sai mu kiyaye mu je na 60 hadisi na 60 malamin sake da cewa kullama zada imanuki bi annama qaddarahu Allah laki fatunalihi itma anna qalbaki wartahat nafsaki wa alat bashashatun albashasha ala wajhiki kullama zada imanuki ko a koda yaushe imanin ki kan karu bi annama qaddarahu Allah laki ta hanyar sanin cewa dukkan abin da Allah ya kaddara a gare ki fa tunalihi za ki same shi zai rike ki in kika samu wannan imanin ki zai karu a yayin da za ki samu itma'anna qalbuki zuciyarki za ta samu nutsuwa wartahat nafsaki kuma ranki za ta huta wa alak sannan zai daukaka ya karu ya yadu wannan yalwa din da bushasha da annuri ko ala wajhiki a fuskarki idan kika san cewa duk abin da Allah ya kaddara miki za ki same shi to zuciyarki za ta samu nutsuwa za a ganki cikin walwala ya Allah ka dukan Sheikh Jafar Mahmud Adam da rahama wani ya tambaye shi yace kai malam wai baka bakin ciki ne wai kai baka shiga damuwa ne ko za ka yi wannan bayan Allah da wuya ka gansu a cikin damuwa yace kai duk in na kalli tafsirinka sai in ta ganinka cikin annashuwa ban ganin ta cikin alama akwai damuwa wai kai baka shiga bakin ciki ne sai malam Jafar Mahmud ya ce mishi Allah in dawama cikin bakin ciki ina karanta Qur'ani shin ne karanta Qur'ani zai samu kowa na samun jarabawa da kuka gani ba mutumin da a rayuwar shi bai da wani gurbin da in ya tuna sai ya ji wani gwalando a zuciyarsa na bakin ciki akwai wani lokaci ko wani abu ko wani mutum ko wani abu wanda da kin tuna ta zaki iya jin kashi a ranki in kina walwala ma za a iya ganin kin dake lokaci guda saboda an kama miki ne wani abu da ke damun duk kusan mutane da kuke gani haka suke hatta ƙananan yara da kuke ganin babu damuwa a kansu suna da irin wannan abu ina fata kun fahimci magana to amma babban abin mai daɗi shine imani idan Allah ya baki Qur'ani kuma ya baki ikon karanta shi ba a barin ki dawwama a cikin irin wannan yanayi ba a barin ki don da kin tuna da an cire miki ko zai dawo in za ki koma za kuma a ƙara cire miki wanda suka fi kowa samu irin wannan problem din su ne mutanen da ba su karanta Qur'ani ba su iya karanta shi ba ko kuma ba su dawwama a cikin karanta shi ko sun iya ba su yawan karanta shi ko ba su iya karanta shi ba to sun samu matsala dole zuciyarsu za ta zamto matattara ne na baƙin ciki da damuwa in mutum ya ga yana yawan shiga damuwa to wallahi ya duba alaƙar shi da Alƙur'ani ta fuskan iya karatun shi da yawan karanta shi Allah ya sa mu dace to shine malikin Abi Hurairah ta an karɓo daga Abi Hurairah radiyallahu anhu Allah ya ƙara da gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la yahil imra'atin baya alasta ga wata mace tasalu talaqa ukhtiha ta nemi mijinta ya saki yar uwanta su biyu ne ba ita daya ba ta nemi mijinta ya saki abokiyar zamanta li tastafriga sahfataha saboda dan ta barar mata da plate din abincinta ma'ana ta barar mata da garinta ita ta kwashe sarin magana ne wannan kun gane ko azancin magana ma'ana baya halarta ga mace ta nemi a saki yar uwanta dan ita ta samu karin miƙe kafa a gidan mijinta ta ƙara mallake gidan ta mamaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan baya halarta ga dukkan mace ce wannan fa inna ma laha ma quddira laha to mun ta sani ita wannan mace da zata nemi ai haka abinda kai za ta iya samu shine abinda Allah ya kaddara mata ko da wata ko ba wata ba za ta iya samu abinda Allah bai kaddara ba wasu matan da yawa sukan nemi a saki wasu dan su ci dukiya ana sakin su kuma sai zuwan nan zalunci ya sa karayen arziki ya shigo gida ita kuma wancan da je ta auri wanda yafi wannan ita kuma yanzu an batta da bala'i sai zage-zage da la'antar juna shikenan dama duk mutum da ba dan Allah take son mutum ba dan dukiya randa ba dukiyar fitina zai taso namiji yana gane macen da ke son shi na haƙiƙani lokacin da yake cikin rashi ba cikin wadata ba saboda ita wadata tana sa mai mutum da'a ƙwarai da kirkin gaske kuma takan sa a kasa faɗa da shi a kasa gaya mai gaskiya an gane ko abokinmu ke faɗa mun ya kira ni a waya yana tsorace abokinmu ne ya ce wata mata mijinta ke barna da zalunci da abinda ya wuce ma ka faɗe shi hankalinta ya tashi ta tada ƙayan baya a kan shi tun ita da shi tana neman gyara abu ya fassara ta tubure ta bijire shi ne kawai rannan da ta ishe shi sai ya ɗauki motarsa ta abuwa farkon shigowar sai arbi da kyau mai tsada ya sa ta a mota ya kawo ta gidan yayanta ya kira ya yi hon aka buɗe ƙofa mai gadi ya buɗe ya ce a gaya ba yayan iyalinsa ne ita ma kuma tana da aure amma ya ce a ce mata ta fito kuma ta fito tana fitowa ya shiga da mota ya ce gata nan ya ce matar shi ta sauka ya ce gata nan ki gaya mata tunda ni za ce mai iskanci haka ya ce ki gaya mata in ta ga dama ke biyayya in ta ga dama kar ke biyayya sai buɗe pigeon hole ɗin motar shi ya ɗauko bundle ɗin dollar ya girgiza ya ce wannan suka kawo ta wannan za su fidda ta su shigo da wanda ta fita ya rage nasu ya mai da kudin a ciki ya rufe fitin hotel ya reverse da motar sai fita ya tafi ya ce in kun gama in ta ga za ta iya ki maida ta gida an ba za ta iya ba ce zaman ta ala ya kuma wuce wurin fitarar yana fita abin da ya tada mu shi wanda ya kira ni da hankali abu na farko da ta fara ce mata shi ne ni fa ba ruwa na wallahi ko me ki koma gidanki a ƙara sa can dan baba ma ya san kina gidan nan na shiga uku gaba ɗaya treatment ɗin shi na diabetes suke ɗaukar nauyi kin sani shi ye ma ummi kaza shi ye ma ba daji kaza shi ye kaza shi ye kaza a ce ya bar mun ke a gidan nan wallahi ba zan iya ba shiga mota in mai da ke na je musu magana duk abin da suka ce shi ke haka aka ci kuce ta aka mai da ta gidan wanda ya saba mazaɓin manzo Allah dole fa illan menene takun fitnatin fil ardi wa fasadin arid fitinar da annabi ke fara zai faru in ba a ba mai addini aure ba duk wannan na cikin an duba duniya sai Allah ya bar mutane da duniyar ƴan uwa musulmi fa'idan da za ku samu a cikin wannan hadisi na farko shine an haramta wa mace ta sanya sharadi ne idan wani zai aure ta sai ya rabu da matarsa ta aure wannan hadisin ya nuna haka kuma mata na haka so da yawa mata da yawa suna haka to su sani wuta suke shirin kai kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wuta zaki kai kanki ta ragab kuma bari ku duk mutan da ke da wannan ɗabi'a ba za ta mutu ba sai Allah ya jarabe ta da abin da ba za ta iya ba ku kwana da sanin wannan duk mutan da ke da wannan ɗabi'a ta cewa a saki wata dan ita ta zauna ita kadai ko a saki wata sannan ita ta shigo to wallahi da ita da mijin su sani duk sun kama hanyar jahannama babu kwana a hanyar da suke kai kuma ko ta shigo ba za ta zauna ba dan duk mutan da ke da wannan abu ne mai sauki tana gidan miji kuma tana hangen wani mijin kusan da wannan Allah ya tsare mu manufan mace fa'ida ta biyu manufan macen da ke da irin wannan tunanin ta sanya sharadi akan irin wannan shine ta kebanta da zuciyar miji shi kadai ta mallake mijin sai dai wannan mallakan mijin Allah bai yadda da shi ba dan akwai zaluncin wani a cikin sa inda a ce ke da shi ne ba laifi dan kin mallaki mijin ka halal ba laifi haka ma ake so haka ake so ya kamata mace ma mijinta yana waje yana tunanin gidansa wannan yana da kyau kwarai da gaske ke in gaya miki ma baki cika mace ba idan har mijinki baya waje kuma yana tunanin a gida kuna jina da kyau ku ji wannan asamin sai baki cika mace ba idan har mijinki bai zanto yana waje amma zuciyar shi na gida ba to har yanzu akwai sauranki yana da kyau ya zanto namiji zai iya raina kowace mace in kece matarsa wannan yana da dadi me nake nufi da raini shine ya ji cewa alhamdulillah sai dai ya tsara aure saboda sunna kuma karki hana ta sunna kun ganci magana in zai tsara aure saboda sunna ki masa akwati in ba za ki akwati ba ki bashi sadaki in ba za ki sadaki ba ki ce mai na dauke abincin walima insha Allah ya laga kuna sun kuyar da kai ya naga kuna sun kuyar da kai imanin ku bai kai bane sarku ban kunya majalisin ma'azin aina ai wallahi ni ina expecting imanin ku ya wuce nan mutum daya ce a cikin ku ta gaya mun tsakani da Allah ba za ta iya ba kuma ita ma ina nan sai na wanke mata tunani amma duk sauran ina fatan ban shakka akan kuma ina fatan sarku ban kunya kakku kuskura in ji wata mijinta ya kawo mun ƙara tana ba shi ciwon kai saboda zai ƙara aure to wallahi za mu sa rigima ɗaya da ke tunda ba zai halasta mu sa wando ɗaya ba amma za mu sa rigima ɗaya da ke mai shi an fahimce ni kafin mu ce nan abokin musulman Shanunu Allah ka ƙara mai daraja da ɗaukaka yana nan a rani iyalinsa ta rasu Khadija Allah ka yi ma Khadija rahama Allah ka haskaka kabarinta Allah ka damanta mata littafin ka dan tsarkin sunayenka wannan bayar Allah ummi ta kai ya ta haiku wallahi lokacin da ba ta da lafiya ya dauke ta kai ta misra asibiti aka duba ina da aka ce kansa ko na makamancin wannan rashin lafiya ne dai mai tsanani wanda ke nuna hatsarin sa ya kai hatsari kwarai da gaske lokacin da suka dawo Najeriya da dare yake ta tashe shi yana bacci tace mishi dan Allah tana so ta roki alfarma daya a gare shi ƴaƴanta shekarunsu yanzu suna buƙatar mace tsayayya suna buƙatar mace tsayayya don a wannan gaban ne za su gyaru ko su lalace ta ce jarabawa ita Allah ya nufin ya ɗaura malar ciwon lafiya rashin lafiya kuma ta ɗauka kuma tana fata ya zamto Allah ya sa ya zama mata kafara amma don Allah tana roƙon shi ya samu mace mai hankali wanda ya aminta da natsuwanta ya auro ta ta tsaya a kan ƴaƴan nan ta faɗa mishi wannan kuma ta samu takarda ta rubuta ta bashi ya karanta takardar kuma ya ga a gabanta ya ce mata wallahi yana cutuwa a rashin lafiyanta yana takuruwa afuwan ba cutuwa ba kuma ya san ya halasta ya haka amma ya rantse da Allah matukan tana raye shi kuma tukuici shine ba zai auro ta ta shigo gidan nan ba duk wahalar da take so a kan ƴaƴanta ta gaya mishi shi zai yi da kansa to kun ga yanda abin yake tafiya ta rasu mu muka sa ta kabari a nan ƙasa Maroc Allah ta yafe mata ka gafarta mata kun fahimci wannan to kun ga akwai sauran masu imani ko ku dauka sahabiya ce a nan garin Kaduna take shi yasa na fata sunan mijinta to da haka duk wanda ta ban kunya za mu rikici da ita kwarai da gaske Allah ya muku albarka to ni kun sa ma na kasa gano hadisin za ku kawo mun takardar gayyata in ji Malam Nura lallai ni ma da ne muku alkhairi kuwa kun fahimci fa'ida ta biyu ko ba halatta mace ta nemi a saki ƴar uwarta a dalilin da ke sa mata su yaka saboda su mallaki zuciyar miji ne sai dai wannan sharadin akwai haramci a ciki saboda ya kunshi zalunci ga wata wanda ba ita ba sharadi na uku mace ta fake da wannan sharadin dalili ne akan rauninta na imani a ɓangarori da yawa yana nuna tana da rauni da yawa kwarai da gaske na farko yana nuna tana da raunin imani saboda ta yi imani da Allah ga ta san arzikin kowa zai taɓa ce mata gashi nan na biyu yana nuna rauninta na yadda da ƙaddara raunin yadda da ƙaddara na uku yana nuna rauninta ta ɓangaren samun zuciyar mallakar zuciyar miji. Saboda inda a ce ta yarda da kanta, ai ba sai ta ce wata ta fita ba. Kun fahimci magana? Inda ta yarda da kanta sai ta bace kolinta, sai a ga yadda za a yi. Duk da dai wasu mazaje yanzu ke kishin zuciyarsu ya kai inda ya kai, sai dai ka nemi wani lada a wurin Allah kuma. Allah ya sa mu dace. Wato abin da ya shafi mallakar zuciyar mazaje sai mata sun yi hankali. Saboda daga halal sai su tsallaka haram sai kabira sai shirka. Yanzu wancan magabartar ta bayan izbin Islam na unguwar Dosa kusa da makaranta Albayan din nan. Ai in ba ku manta ba, ko ni bidiyo da ke ta circulator a makabartar ya faru. Matan da ta zo da dare a cikin mota da wani yaro matashi a gaban motar, ita ta bar motar a kunne ta sa shi ya sauka ya zo ya tona wani kabari ya cusa wani abu. Akwai mai gadi da aka yi madaki a makabartar sai asko tocila wuraren karfe 1 na dare. Ya daka motar tsawa shi ne juya da gudu. Da ya tafi mai gadin ya zo an yi video clip din, sai dai kun manta, ina ga kake shekara kusa kuma Malam Nura ka gani ko? Video clip din ya ta yawo. Zan duba abin nan ina kina zan gan shi. Da ya zo kibiya ne baka na tsafi aka kona ta ce baki irin. Aka huda ta a jikin bakar kunama, sannan aka huda wani laya a jiki aka bizo. Da ya farke layar a jiki da Hausa na aka yi rubutu layar. Ya Allah ka raba Alhaji wane, in kun kalli bidiyon za ku ga Alhaji wa aka rubuta, ni ba zan faɗi sunan shi ba. Ya Allah ka raba Alhaji wane da hajiya wance, kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa. Yanzu kila kabarin wani salihin bawan Allah ne aka sa mai wannan tarkacen, wallahi kuma sai Allah ya fata-fata da wanda ya wannan aikin saboda zaluntar ma'abocin kabarin da ya yi. Haƙƙin mamacin kaɗai ya isa ya haukatar da mutum ya sa ya zamto matsiyaci la'anan ne a duniya. Kabarin mutum yana kwance da me zai ji? Yana kwance a kabari ka zo ka same wannan fitinar? To wallahi musamman ya zamto musulmi ne mai kabarin kuma musulmin ne. Musamman ya zamto bawan Allah ne, na rantse da Allah kin ɗibo mu kai wutan jahannaman dafa kanki tun a duniya. Ba za ki taɓa ganin yadda Allah yadda zai kwanta hankalinki zai kwanta, ba za ki same shi ba. To wurin mallakan miji, wai ka ji Allah ka raba hajiya wacce da wani, ka ji sakar yama. Ka ji wani sakarci don Allah, wani tunani ma mai gajeren zango na shirme. Shirka da Allah kuma ka gani. To sai an bi a hankali, a mallaki mazaje amma a ba a hankali wallahi. A ba a hankali, da akwai nan kafa ta zame wuta za a wuce. Maza ma kuma a sani, wasu mazajen suke janyo a yi musu haka. Wasu mazajen su ne azzalumai, su ne mugaye. Sune fitinannu ujibabbu azzalumai baƙaƙe, suna kallon zalunci suke sa a yi zaluncin ma, kuma sun san haƙƙi ba su ba da haƙƙi. Sun san haƙƙi ba su ba da haƙƙi, wasu mazan suke janyo sai raunin mata ya shige su sai a samu fitina. To kai ma haka suke namiji baka kubuta daga wannan ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin ka zai shiga aljanna. Adiyus irin wannan mutumin bai shiga aljanna, ji Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga aiki ne babba na kuwa da kuwa, amma tunda karatun mata muke yi za ku yi hakuri ne bin mata za ku ta ji. Sai mun zo na maza su ma sa jina su maishi, in sun ga dama su kai mu kotu. Na ɗaya kenan ko? Sai wanne sai na biyu? Ya imam. Wannan hadisin na nawa na hudu ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar a kan nawa ne? Sabona ne? Jalakun za ka yi rata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mace ta nemi ai mai wanta irin wannan mummunan abu ne? Kuma wanda yake iya haifar da matsala a addinin wanda ta nemi ai haka ɗin. Abu na biyar shi ne wannan hadisin wani ginshiƙi ne da ke mana tarbiyya a kan yadda da ƙaddara. Yadda da ƙaddara. Musamman ma a cikin abin da ya shafi arziki, arziki na Allah ne. Don ya ce ki sani abin da Allah ya ƙaddara shi kaɗai ne wanda za ki same shi. Kuma mu sani aure yana daga cikin arziki. Duk yawanci wanda Allah ke musu arziki suna da aure. Bai cika yi mata zurai marasa aure arziki ba. tuffo malam nuna idan mutum yana goro za ka ga abin sai a hankali ka ga cokali a cikin bokitin wanka da sosai an samu akas ya shi na'am me ya jiki na 61 ko mu tsaya ayi ke الموافقة على الزوج حق كفله كفله لك كفله لك لك الإسلام. داتي و هو ده جاي شو ده داتي و أكمل مدي ولا حد يني ده الله رجيم تركي تورا ميكي ولا كم عاش كم مسلم شيء حتى أبي يجي حتى الله تورا ميكي. ما لك أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إرادة إن شاء الله ثبت عجريش يا شيء لا تنكح الأيام حتى تستأمر هذا هو أورد بزوره حتى أن يمني أمرنك أكام أورد هذا ما كان يتكبه أوري كجيك تورا متى أوري بكني مئذن انتبه ودى ما تتبه أورا غاينا تاكس مجو ودى ما تتبه أورا ببجروا مروايو غاينا أنكي غاقو تبه ويناك ودى كما سياهم سيد wani ban Allah ya taɓa kira na yake ce mun shi fa ya jifata wanda ya rasa inda zai sa kai kai har ciwo yake na ce me ya faru ce wallahi wata ta kira shi a waya bai sanja ba amma ta ce mai ta shiga uku ta lalace wallahi ta kasa mu mutunta guba fiya fiya ya ci abinci ya mutu saboda ba ta san shi tana so ta aure saurayin ta da farko din ta kace shin kuma ta aure wanda take son tace amma wallahi har yanzu ba wani abu da ya ƙara albarka a rayuwarta ya za ta yi to yana malaya ce na albarka take zo ka gani ni wanda akai ba tambayar shi kira me yake fada mun ce mallam ni fa inda kai na ciwo yake me zan ce mata na ce wallahi ni ban sani ba wallahi tallahi ban sani ba ta jira dai aje lahira mu ga inda za ta kaya ba ma mu fatan mu gani ta jira ita ta gani mu kan Allah la yasmauna hadithaha muna cikin su insha Allah hisabun ma mun hakura wallahi ba sai mun gani ba wuri a rufa mana asiri mu ci a taimake mu to ba lallaba wallahi mun ce kawai ha mun ce to ni dan girman Allah shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da wadda dai da wanda ta aure idan ta riga ya bude ko da karama yarinya ce wala tunjihul bikru kada ku kuskura fa ku aurar da budurwa hatta tu ta'zan har sai kun nemi izini kun ji ta yadda in fa ta ce a'a to karfa ayi ba ba auren dole a musulunci jama'a ba auren dole ana fahimtar ba ta so ku hakura ku roki Allah ya ba ta mafi alkhairi kar ku kuskura ku maka musamman mu inda muka fito da ake kakaka gaban dole ai zumuncin na ai kana a'a wallahi da wadduk kusancin da zai kawo kiyayya gane ni sancin fa da zai kawo soyayya a bi a hankali Allah ya ba ku abokan zama na gari qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi kun ga masu aiki da cikawa sun ji ma'ana sun ɗauka to ya za a yi suka ce wa kaifa idnuha to ya izinin ta yake ya za a gane izinin budurwa ma'ana ta bazawara sun riga sun san halinsu ba ta su suke ba yanzu su ƴan matan ne suke tambaya kan saboda tsananin kunyansu a wancan lokacin duk da har yanzu ma alhamdulillah suka ce wa kaifa idnuha ya izinin budurwa yake kala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuta shine ku ji ta yi shiru amma kuna fara ku ta ce ba ma sai ta fice da kuka a to shikenan ya ku akwai magana da matsala amma da ka ji ta shiru ba ta ce komai ba duk da zamu zo wani fa'a cikin fa'idodi za ku ji wani abu to karkashi wannan hadisin kun dai fahimci hadisi ko kar a aurar da bazawara fa sai da izinin ta sai an nemi umurni kada aurar da budurwa sai da izini a nemi izini a diyaya izini zai yi wa a ko a'a ko in an ga alama to shikenan na farko shine a sai hadisi na mufarin da ta cewa kunya yana da cikin dabi'an da Allah halicci mata da shi Allah halicci mata da kunya da haka kada amfani da kunya a cutar a cutar da su abu a hankali har a gano abin da suke so da wanda ba su so abu na biyu shari'ar musulunci ta kula da kunyan mace a cikin gujen-gujen da take kanci mata kun ga wannan hadisin ai mata kawai ya shafa ba bashin namiji ba sai shi saurayi ko shi bazawari haka ake ce ma namiji bazawari me ake ce ma namiji mace ce bazawara ko to namiji shi basin bazawar ya je mai gauro a gauro wanda bai da iyali ne gaba daya eh ko shi ma gauro ne to saurayi fa wanda bai aure shi kuma ne shi a shi saurayi shi ne bai taba aure ba to namiji wanda ya taba aure fa bazawari idan professor wannan fateji ku sune professor a Hausa president chairman da kuma karanta da shi yanka su to shari'a musulunci ta bada kulawa kan abin da ya shafi mata su kadai akan kula muku da shi na uku mun fahimci cewa bazawara ita ce wadda ta taba yin aure ko wannan kuma yana nufin cewa kunya yana bambanta tsakanin budurwa da wadda take ta taba yin aure a matsaloli mabambanta juna fa'ida ta hudu shine shirin da budurwa ta kan yi wanda ba taba aure ba a lokacin neman aurenta alama ne na cewa ta yarda sai dai malamai na magana in Allah ya kara ma da tamamin kan Umar rijiyar lemo lafiya da tsawon kwana akwai sanda ya zo nan Kaduna muka je malale da shi yayin ma mata lacca ya karanto wannan hadisin neman izinin sai kawo maganan malamai yace malamai suna karin bayani da cewa in zamani ya canja ana canja falo yanzu mata suna iya magana kun fahimci magana yanzu akwai mata allune da ya mata na iya magana saboda haka a nemi yin magana da su in an ga suna tsoron mahaifi to mahaifiya ta keɓe su shi kar ya sa ƙarfi ya ce ki kira yarinyar nan ke ta fi fafcin jiki da ke ki ji yaya me ra'ayinta in ke ma kina ga zata yi miki burin kila akwai abin da take tunanin ke ma kina da candidate da ke cutar da ita ko kaza to ke ma karki shiga yanzu take amfani da kawarta kun fahimci magana duk in wannan bai yiwu ba ku kira ta ku zauna da ita keke da keke keke ga abin da ke faruwa mu iyayenki ne ba mu san abin da zai cutar da ke duk da za mu baki shawara akan abin da mun san mun fi ki sanin shi a rayuwa amma menene ra'ayinki ga ya mana tsakaninki da Allah ba mu so mu cutar da ke sai muka dadin baki ta faɗi ra'ayinki kar ku yi duk aure da mace ba sa ra'ayinta ba bai yi ba an fahimci magana ko to dan zamani ya canza a canja waɗanda suke da wannan cewan ita wace ce a haife uwarta ma gaba na aka haife ta wallahi kuskure kake yi zaka je ka dasa bom ɗin da nan da shekara uku zai tashi an daga ƴaƴa ɗaya biyu an fito ina amfanin shi kun fahimci magana yawwa to Allah ya sa mu dace mu je ga shawarar sai mu tsaya ko a fa'ida ta biyar shine amun fahimci cewa lallai mace haƙƙinta ne aurar da ita ga wanda ya gabata a gare ta ji tana son shi kada kuma aurar da ita ga wanda ba ta yadda ba wannan yana cewa abinda hadisin ya koyar da mu abu na shida ita mace da ta taba aure aurenta yana dauke da matsaloli da yawa fiye da na budurwa don haka shi yasa nata aka bata daman ta magana a sarari saboda ta ita ta riga ta shiga ta experience wasu abubuwa cewa ni fa kun ga babban abin da ya kashe auren nan na fa kaza ne ba zan so mutum da za a zo a samu kaza ba kuma abu kaza yanzu ni zan iya ma kaina amma ba za a haɗa wanda zai kaza kaza da sauransu ba ko ta ce ni yanzu rayuwa ta fi ta kai matakin kaza ba zan yi aure wanda ke ƙasa da matsayina ba duk wannan abin dubawa ne a mace da ta taɓa yin aure kuma za ta iya fito a fili ta faɗa kuma kar a ce to kewa ce ki a'a wallahi ko bacce ta je a inda ya kamata so da shi aure so ake rayu ba ya mutu ba ku gane wannan shi aure rayuwar da ake so ba mutuwar sa to da aka duk abin da zai masa matsala kada abin nan fa'ida ta bakwai wanda akan shi za mu tsaya aure baya ba irin aure dole sai da waliyi kuma waliyin nan shine wanda ake neman umarnin sa ya je nemi umarnin ita wanda ake neman ta sannan kuma ya nemi izinin wanda ake neman izininta ko da ko budurwa ne ko da bazawara ne haƙƙi ne ba za ta aurar da kanta ba dole sai da waliyi dan an ce kuma tana da daman ta magana bai nuna cewa kuma za ce to ni to na ma aurar da kaina da in ga kazan da zai hana ko so sai an bala'i ne ba kun fahimta ko ke sa su ma mace in mace za ta yi aure dole a kalle jin irin mijin da za ta aura idan aka ta wannan fitinanniya ne ya buɗaɗɗen ido to a nemo wani dage mai guduma da kusa a hannun shi wanda in ce rimi zai buga mata inci tara a kai ta da wata zauna kun fahimci magana wanda su ce ina da digiri ya ce ma digiri uku gare ni na banzanki mil ticket ina fata kun fahimci magana ko wanda za ta ce Allah gode mu Allah dai ne digiri wani ko gode yake zuwa ce to ko babanki ma zan iya daukan shi aiki a karkashin gona na miliyan kaza garan kun gane na iya ABCD da malfada turanci ya ciro naira ya ce ina da waɗannan har professor a ƙasa na yake aiki kuma ko suna na ban iya rubutawa ba an so wa ba san ko kun gane ba saboda ita mace idan ba ce mu ita an rike ta ba to raini zai shiga wannan shine gaskiyar magana mace tana son a girmama ta a mutunta ta a tausaya mata a kaza amma tabbas ana so in kai hayaki ta gane akwai fire service a wurin ina fata ku fahimci wannan kuma ina faɗa muku wannan duk da ku mata ne saboda irin waɗannan mazajen su ne mazajen da suke iya kai ki ga tudun mun hira amma duk mutum da zaki fi ƙarfinsa tutur to wallahi za a wayi gari kin halaka shi shine gaskiyar magana duk namijin da ba zai iya taka miki birki ba yayi kaza to in ke kika ja ki sani kin ja ma kanki fitina in shi ya ja to shi ma ya sani ya ja ma kanshi fitina amma dole shi rayuwa zuma ne da madaci shi zawa ne da turawa Allah ta'ala ya sa mu dace kuma ya sa karshen mu ce kyau to an samu dai guda shida ko sai a sa ta a jaka insha Allah kai su gida kafin gobe kuma Allah ya kai mu gobe Allah da zamu ci gaba إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته